Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asubahin ranar Juma'a 15 ga watan Fabrairu. Ibrahim Kalamu Si Garba ne da Muhammad Hafizu Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labaran.
Shugaba Donald Trump zai sa hannu akan kudirin doka da za ta takaita gina shamaki akan iyakar kasar da Mexico. Akalla sojoji 40 suka rasa ransu a jiya Alhamis a yankin Kashmir da ke India. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka da Turai za su iya aiki tare akan Iran.
To kai labarin kenan, za a ji ƙarin bayani game da kammala yakin neman zaɓe da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ji a Katsina. Aji cewa tuni hukumar zaben Najeriya ta fara tura wasu kayan zabe na sharar fage
musamman kayayyakin da basu shafi zabe kai tsaye ba, abin da ake kira non sensitive materials, wato kayayyaki na yau da kullun, an kai su matakan da suka dace har na kananan hukumomi.
Za kuma aji yadda jam'iyyu ke ta fadi tashi na karshe gabanin zaben da za a yi gobe Asabar. Idan mun kada jihar Borno Najeriya kuma za a ji kalubalen zabe a wurin. Sannan za mu je Ghana, inda 'yan ƙasar kiwa Najeriya fatan alheri albarkacin zaben na gobe. To sai kuma a mana aikin gafara, saboda ba za mu samu damar gabatar muku da shirin lafiya uwar jiki ba, saboda wasu batutuwa da suka sha ƙarfin mu. Amma fa za a share rahotanni kafin nan a fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Fadar White House ta faɗa jiya Alhamis cewa shugaba Donald Trump zai sa hannu akan kudirin dokar da za ta takaita gina shamaki akan iyakar kasar da Mexico, amma kuma a lokacin zai bayyana dokar ta ɓaci don ci gaba da gina katanga da yake so don hana kwararowar bakin haure. Saka hannu da Trump zai yi akan shafi 1,159 na dokar zai hana sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati a tsakanin daren Juma'a. Sati uku bayan kafa tarihin kwanaki 35 na rufe rubu'in ma'aikatan gwamnatin Amurka da tilastawa ma'aikatan gwamnatin tarayya 800,000 zama a gida. Kudirin dokar zai baiwa Trump dala biliyan 1,375,000,000 a cikin kudaden don gina shamaki kan iyaka na kilomita 90 a cikin kilomita 3,200, kasa da kashi da bisa hudu na dala biliyan 5.7 da ya nema don gina katanga. Ya faɗa a cikin wannan sati bai ji daɗi ba tare da samun abin da kwamitin haɗin kan 'yan majalisa suka amince da shi. Akalla sojoji 40 suka rasa ransu a jiya Alhamis a yankin Kashmir da ke India a lokacin da wata mota makare da bumabumai ta tarwatse a cikin jerin gwanon motoci. Harin shi ne mafi muni da aka hari jami'an tsaro a yankin Kashmir. Ya faru yayin da jerin gwanon motoci 70 suke tafiya kan wata babbar hanya a kusa da babban birnin Kashmir, Srinagar. Wannan harin yana iya rurrutar wutar rikici tsakanin India tare da babbar abokiyar jayayyar ta Pakistan, wadda gwamnatin India take zargi ana ba su mafaka da kuma goyon bayan 'yan bindiga da suke tada hankali a Kashmir. Sa'o'i da kai harin, India ta ɗaura alhakin harin akan wata ƙungiya da ke Pakistan mai suna Islamist Jaish-e-Muhammad. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka da Turai za su iya aiki tare akan Iran, duk da bambance-bambancensu kan abin da Amurka take kiranta shugabar masu ɗaukar nauyin 'yan ta'adda. Pompeo ya yi magana a jiya Alhamis a lokacin rufe taron diplomasiya a Warsa, ya ce a lokacin tattaunawar babu wani mai kare Iran a cikin ɗakin nan. Ya nuna cewa Turai da Amurka har yanzu suna damuwa akan yadda Iran take gudanar da shirinta na makamai masu linzami. Ministan harkokin wajen Poland ya ce Turai da Amurka sun amince cewa Iran tana barazana da tsaron ƙasa da ƙasa, amma suna jayayya kan abin da ya kamata a yi a kai. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Venezuela, Jorge Ariza, ya sanar ji Alhamis cewa yana haɗa kan gamayyar jami'an diplomasiya waɗanda suka yi imani cewa Amurka da wasu ƙasashe na karya dokar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta hana yin katsalandan a cikin ƙasashe mambobin ƙungiyar. Ariza yana zagaye da jami'an diplomasiya daga ƙasashe 16 ciki har da Rasha, China, Iran, North Korea da kuma Cuba a lokacin da yake ganawa da 'yan jaridu a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Waɗannan ƙasashe suna ci gaba da goyon bayan gwamnatin Nicolas Maduro a Venezuela, yayin da kusan ƙasashe 50 da Amurka ke wa jagoranci suka amince da madugun 'yan adawa Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasa. Sabon shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Haiti, Karl Murad Kantab, ya ce, "Ƙasarmu tana shirin watsewa." Ya faɗi haka ne lokacin da ya kirawo taron manema labarai a jiya Alhamis, inda ya ƙaryata tashin hankali da ake cewa ya yi sanadiyar mutuwar mutane 7 da kuma lalata dukiya. Kwanaki 8 a jere, dubban mutane suke zanga-zangar rashin aikin yi, cin hanci da rashawa da kuma abin da suke ganin rashin iya aiki na gwamnati don ta gyara matsalolin da suka addabi ƙasar. Kantab ya faɗa wa manema labarai yana da shirin da zai kawo ƙarshen wannan rikici, yana kuma kira da shugaba Kobanel Moy da ya yi wa ƙasar bayani ba tare da ɓata lokaci ba. Yayin da shekara guda ana aiki domin a taimakawa yankin Somaliland ya haɓaka dangantakar kasuwanci da ƙasar Habasha, hakan ya kankama. Manyan shugabanni suna da fatan za a ci gaba da samun taimakon bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen da kuma ƙarfafa matsayi a cikin ƙasashen Afirka. Yankin da ya fuskanci canji da sauri a cikin shekarar da ta wuce ta 2018. Wata ƙungiya mai zaman kanta da take a birnin London ita ta shirya ta faɗa a ranar Talata da ta wuce. Harkokin kasuwancin da kuma neman 'yan kasuwa na waje su zo su zuba jari ta neman don a taimaka wa ƙasar da take cikin jerin ƙasashe matalauta a duniya ta ci gaba da amfanar da dangantakar kasuwanci. Tun a lokacin shekarar 2018 suke aiki da shugabanni daga yankin Somaliland don ci gaba da ƙulla yarjejeniyar tattalin arziki tare da ƙasar Habasha.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a babin rahotanni za mu fara ne da batun kammala yakin neman zaɓe a Najeriya. Kamar ɗan takarar jam'iyyar adawa ta PDP, shi ma ɗan takarar jam'iyya mai mulki APC shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, jiya Alhamis ya kammala yakin neman zaɓensa a jihar Katsina. Wakilin sashen Hausa Sani Malamfashi ya aiko da rahoton wannan gangami na ƙarshe gabanin zaɓen, inda har shugaba Buhari ke cewa: Shugaba Buhari ya kuma sake bayar da manyan dalilai uku da jam'iyyarsu ta APC ke kafa hujja da su wajen neman a sake zaɓenta a karo na biyu. Shugaba Buhari ya jaddada cewa ɗorawa za a yi a ayyukan cimma waɗannan gurori uku, wato tabbatar da zaman lafiya da kawo wadata a ƙasa da kuma yaƙi da almundahana, inda ya ce godiya ta tabbata ga Allah saboda abin da aka cimma da zaman lafiya, musamman ma a yankin arewa maso gabashin Najeriya, inda ya ce ko da ya zama shugaban ƙasa ya tarar da ƙananan hukumomi aƙalla 17 ne ke hannun 'yan Boko Haram, amma yanzu ko guda babu a hannunsu. To amma shugaba Buhari ya amsa cewa har yanzu 'yan Boko Haram din na riƙe da wasu mutane, musamman ma 'yan mata, waɗanda ya ce suka yi amfani da wasu daga cikinsu da suka jirkita musu hankali wajen kai hare-hare. Shugaba Buhari ya watsi da kabarar da 'yan Boko Haram ke yi a lokutan da suke kai hare-hare, ya ce wanda ya imani da Allah baya kai hari kan wanda bai ji ba, bai gani ba, bai kuma san hawa ba balle sauka, musamman ma a lokacin da yake gaban mahalicinsa yana ibada. Ya ce wannan ba musulunci ba ne ko musƙala zaratin. Hasalima, in ji Buhari, an fara ganewa, don haka yanzu da ƙyar 'yan Boko Haram ɗin ke samun mabiya. Game da tattalin arziki kuwa, shugaba Buhari ya ce aƙalla manoma za su yi shaidar cewa an samu taki da sauran kayan tallafin noma cikin rahusa, har damuna 2-3 da suka gabata sun yi albarka. Ya ce yanzu Najeriya ba ta shigo da shinkafa saboda tana noma wadatacciya, don haka ana samun kuɗin gudanar da ayyukan ci gaba kamar gina hanyoyi da layukan dogo da kuma shirin wanzar da wutar lantarki. Buhari ya alƙawarin riƙe amana da kuma kare talaka daga abin da ya kira maciya amana. Ɗan takarar na APC ya kuma ɗaga hannun gwamna Aminu Bello Masari da 'yan takarar majalisar dattawa. Shi ko gwamna Masari kiraye da a ɗauki kaɗa ƙuri'ar da muhimmancin gaske, kar a yi zaɓen tuman dare.
A dogon magana zan yi ba, amma a fahimare ne, idan Allah ya kama a Asabar, kowa ya ɗauki cewa wannan TVC na yi kuɗi ne ya rike wanda suka yi miliyan guda ko ma miliyan guda.
Jama'a mata da maza kuma sun yi ta bayyana ra'ayoyinsu.
Gaskiya taro mun ji daɗi, kuma jama'a ba ma magana a lissafa iya yawan jama'a, sai dai a ce Allah ya kai kowa gida lafiya. Ga mutane nan ba a duka katsina ta cika ba guri, duk kuma za ku ba su ƙuri'a ma zunanta tana hannun shi insha Allah. Wasu mata cikin mota suna ƙoƙarin tafiya gida. Hajiya sunan
ki? Yara Hajiya Asma'u Rima.
Yanzu ko ba gida ne? To yaya kike?
Alhamdulillah.
Ya labarin ƙuri'a?
Alhamdulillah, Buhari lafiya lau.
A gaida Sani. To ita kuma hukumar zaben Najeriya ta ce a ci gaba da ɗaukar matakan da take yi don ganin ba a samu matsala ba a zaben na gobe, tuni ta fara tura kayan zaɓe na sharar fage. Daga Abuja ga wakiliyarmu Hauwa Umar da cikakken rahoton.
A yayin da babban zaben Najeriya ke ƙara gabatowa, hukumar zaɓe ta ƙasar mai zaman kanta INEC ta ci gaba da rarraba kayayyakin zaɓe a rumfunar da za a gudanar da zaɓe a duk faɗin ƙasar. Hukumar ta fara ne da rarraba kayan aiki na yau da kullum. Aliyu Bello shine kakakin hukumar.
To alhamdulillah, kawo yanzu hukumar zaɓe ta fara tura kayan zaɓe zuwa matakai daban-daban ciki har da na jihohi, musamman kayayyakin da ba su shafi zaɓe kai tsaye ba, abin da ake kira non-sensitive materials, wato kayayyaki na yau da kullum. An kai su matakan da suka dace har na ƙananan hukumomi, amma kamar irin manyan kaya, irin abin da ya shafi ballot paper da kuma takardar rubuta sakamako, waɗannan suna nan killace a wurin da ya dace a babban bankin tarayyar Najeriya, ta yadda sai ana gab da zaɓe ne ake kai su matakan yin aiki da su, domin su waɗannan kaya ne muhimmai da ba a yin wasan aje su a kusa da wurin da wani ma zai gansu ballantana akwai kwaya ko akai gai musu illa.
Malam Bello ya ci gaba da bayani kan yadda za a gudanar da zaɓen da kuma yadda za a fayyace shi.
In Allah ya kai ranar Asabar da safe ranar 16 ga wata kenan na watan Fabrairu da muke ciki na 2019, al'umman Najeriya muna sa ran su yi dafifi zuwa rumfunan zaben su tsakanin karfe 8 zuwa karfe 2 na wannan rana. Idan mutane suka rage akan layi da misalin karfe 2, za a ci gaba da yin aiki hidimar zabe har zuwa na karfe wanda yake kan layi na karshe. Amma da zaran karfe 2 ta yi, in ba kowa a wuri, kuma ana kowa ya jefa kenan, sai a dakatar da zaɓe a buɗe akwati, a zuzzuge shi a ƙidaya don a fara fayyace abin da kowace jam'iyya ta samu a rumfar zaɓen da aka yi gudanar da zaɓe. Da zaran an kammala wannan aiki, sauran abin da ya rage tara sakamako ne a matakai daban-daban, wanda ya haɗa daga na unguwanni zuwa na ƙananan hukumomi zuwa na jihohi, ya zuwa na tarayya ɗungu-rungum, yadda za a fayyace sakamakon zaɓen shugaban ƙasa. Amma sauran zaɓuɓɓuka da suka shafi 'yan majalisun tarayya, ma'ana reps da wato wakilai kenan da na dattawa, za a bayyana sakamakonsu a matakan yankunan da suke wakilai. ta.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta takaita zirga-zirga a ranar da za a gudanar da zaben domin inganta tsaro a kasar. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa'u, har yanzu muna Abuja, inda Nasiru Adamu Elikaya shi kuma ya hada mana rahoto kan yadda jam'iyyu da 'yan takara ke faɗi tashi na ƙarshe gabanin zaben.
Kwana ɗaya gabanin babban zaben Najeriya gobe Asabar, manyan jam'iyyu na ƙara nuna gunayensu ne suka dace a ba wa damar riƙe madafun mulkin Najeriya. Manyan ƙungiyoyin kamfen na aika sakonni ta wayoyin salula da dandalin yanar gizo da ke nuna wa imma APC na cewa PDP ta lalata Najeriya a tsawon shekaru 16, ko kuma kaga PDP na cewa ai APC ba ta cika alƙawarin kamfen ba sai yawan magana. Gidado Ibrahim shi ne kakakin ƙungiyar kamfen ɗin Buhari, wato BCO, da ke cewa akasarin jama'a sun gamsu da salon mulkin shugaba Buhari.
Ba kowa zai iya canza zaben nan ba. Wanda zai ci zaben nan insha Allah shine shugaban kasa mai ci, President Muhammadu Buhari, shugaban Muhammadu Buhari. Domin an ka lura campaign din wai ba ma wa kowa kazafi, shugaban Buhari bai wa kowa kazafi, bai wa kowa sharri. Yana fadan abin da yi ne da abin da hada ne a kasa. Ya nuna mana cewa ba wani dan takara da zai iya doke shugaban Muhammadu Buhari. Da yardan Allah. Allah ya kai mu
to da yake kace da yardan Allah. Su ma mutanen PDP, wato mutanen Atiku Abubakar, na cewa da yardan Allah su ma su za su lashe zaben.
Za su lashe zabe da sai da NNPC ne? Kuma da baya da suka sai da Nitel da NEPA da Airways suka bar mana rikici, sai yanzu ne aka zo aka sada da wannan ne za su yi kamfe a zuwa zabe su? Da sai da gidajen gwamnati? Biyo wancin gwamnati su sai da gidajen gwamnati? Da ana sayarwa su za su samu da wannan kamfe ne za su ci zabe?
Shi kuma shugaban kungiyar tallafawa kamfen ɗin Buhari BSO, Dr. Mahmud Abubakar, ya ce sun shirya don zartewa kan mulki.
Kun ga inda muka baro, kun ga inda muka kawo yanzu na nasara da samun canje-canje masu inganci. To idan ana so ya dore, shine a sake zaben shugaba Muhammadu Buhari ya ƙara shekara 4 domin zai ninninka wa'annan abubuwa. Yanzu ne za a ƙara samu sauki domin mun zo mun tarar da matsaloli da dama wanda dole mun dauki lokaci muna warware wa'annan matsaloli. Kamar misali, da muka zo muka tarar da kuɗin albashin ma'aikata biliyoyi da ake bi, haka ya cire kuɗi makude masu numfashi ya
A nasa bangaren sagadaren PDP na kasa, Sanata Umar Tsauri ya ce a yanzu babu bare gurbi ma a jam'iyyar tasu.
PDP ta haɓanna, amma mutane suka ɓanna, mutanen kuma su ne su koma APC, wanda duke PDP yanzu. In yana cikin PDP yanzu, to shi ɗan PDP ne zahiri ba zalimi ba ne. Duk azalman sun koma ɗauki zalunci. Mai da mai zalunci lokacin PDP. Agreed. Amma suwa suka zalunci, wanda ya zalunci a lokacin PDP da akwai gwamnati, to baya iya zama sai ya zalunci, saboda kasa baya iya zama sai inda gwamnati take. Yanzu ya bar PDP da ba gwamnati, ya koma APC. Ya shiga gwamnati. Kai yanzu in na ce maka ka faɗi mani mutum 100 wanda ya koma APC daga PDP, ko da kai ba kai za ka faɗi mani su. Dukkansu azzalumai ne a cikin PDP. Yanzu kuma can suna zalunci.
Fitattu daga jam'iyyun adawa na mara wa manyan jam'iyyun biyu baya, musamman ma a zaɓen shugaban ƙasa, da hakan ya takaita sharhi kan APC da PDP. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka ne kuma a gaida Nasiru daga Abuja. Kuma bari mu kada jihar Borno, mu ji irin kalubalen da ake fama da shi a can, mai nasaba da al'amarin na gobe. Haruna Dauda, gare ka.
Ganin cewa wannan Asabar din ne za a soma da zaben shugaban kasa da kuma 'yan majalisun tarayya, hakan ya sa wasu shiga wata yarjejeniya na tabbatar da cewa an gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka ba tare da samun wani tashin hankali ba. Sai dai kuma Babaganin Musa, ɗan takarar gwamna a jihar Borno kuma na jam'iyyar PPA, wanda kuma ya kira kansa a matsayin shugaban 'yan takarar gwamnoni, da ya ce ba sa cikin irin wannan yarjejeniya. Ko menene dalilinsa na fadin hakan?
Ba mun mu sa hannu ba, za mu saka hannu ba a kan abin da ba mu sani ba. Ba a kare mana dukiya, ba a kare mana property. Eh, ana goyen bayan APC a Borno.
Kun ce ba za ku shiga wannan.
Aku visa code ba.
Visa code. Amma jam'iyyu kamar jam'iyyar PDP, APC da wasu jam'iyyu kana gansu anan.
Kai ka saurare ni, ka ga imam ko ka ga zulum. In ana magana ka saurare ni, shugaban ka saurare ni. Me yasa Buhari ya je a sa hannu? Me yasa Atiku ya je a sa hannu? PDP da APC wannan sun rena tafiyan ma gaba daya.
Naga shugaban jam'iyyar PDP
ne. Kai ka saurare ni, ni ma shugaban party ne kuma gubernator da candidate ne. Saboda haka dan ka ganshi shine gwamna. Ga zama na PDP shine gwamna ne?
Abin da suke cewa
kai ka saurare ni, ka saurare ni, ka saurare ni. Kace excellency dole ka bani wannan darajar. Kai dan jarida ne, mu da ku hannu hannu da hannu muke aiki. Ka gane ba? Saboda haka ba wani meeting da ake yi a nan wajen wanda dan takarar gwamna Kasim Shetima ya taba zuwa, dan ya rena 'yan sandan, ya rena kananan jami'un nan. Shi imam din ma bai taba zuwa ba. Saboda haka wakile to sauke wakilansu je su sanu an jami'u 32 ne suka ce da gwamna a 2019 zabe saboda haka mu yanzu mun ce zabin nan na gwamna ba za a yi ba ma za a saurare mu za mu iya kaiwa kotu mu yanzu wanda muka janye 20 ne gwamnoni 20 ne a cikin 32 20 mun janye ba za mu sa hannu a fisa court ba kuma zabe lafiya za a yi a Borno
za ku shiga zabe
za mu shiga mana tunda sunan mu ya fita INEC ba wanda ya isa ba mahalukin da ya isa ya cire sunan mu a yan takarar gwamna
sai da Alhaji Rufaiman Gunowo da kuma ke takarar gwamna gashin inuwan jam'iyyar Independent Democrats yace yana da ja kan girarin da abokin takarar nasa yayi kuma har ma surata fanukan wannan yajejeniya
wannan ba gaskiya bane ni ne chairman governance forum mu 32 ne ba gaskiya bane wannan takarda ni ma zan iya rubuta an ce mu 30 duka ba mu amince ba amma ƙarya ne wannan ba gaskiya bane saboda haka ina tare da jama'a na yawanci sun amince da wannan abun wannan ba gaskiya bane gidan takarar gwamna ne ni ne shugaban wannan in ina so ko ni kare zan ce zan iya rubuta an ce mu 30 ba mu amince ba amma gashi ƙarya ne a yau mutane suna cikin daram suna sanya hannayensu saboda haka wannan ba gaskiya bane
sai ina cewa shi ba zai ce
wannan yana ayyana kansa ne chairman amma waye yake da shi da zace shi ne chairman waye
Alhaji Muktar Abdullahi dai shine shugaban gamayyar jam'iyyun nan da ke jihar Borno mu da kuma tambaye shi matsayin shugaba da wannan jejeniya da jam'iyyun ke rattaba hannu na gudanar da zaben lafiya ga kuma abin da ke cewa
wannan abin dama ba dole bane ana so a samu hadin kai ne a jihar Borno ba niya wani bane yazo ya ce in baka sa hannu ba za a dauke ka ko in ka sa hannu za a baka wani abu wannan abin jihar mu ne amma kin ko so ba za ka rage ma wani abu ba kuma ba za ka kara ma wani abu ba illa kai zaman ka ne ka tabbatar cewa kai mai son zaman lafiya a Borno ne
sai dai commissioner ɗin sandan jihar Borno Mr. Damiel Chuku yace sun kira taron waɗannan ƴaƴan jam'iyyun ne na tabbatar da cewa an gudanar da zaben ba tare da samun wani tashin hankali ba kuma ce zakar jam'iyyu guda 44 ne suka rattaba hannu na amincewa da wannan yajejeniya cikin jam'iyyu 46 da suka fitar da ƴan takara a jihar Borno Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna daga Najeriya kuma bari mu tsallaka Ghana mu ji yadda su kuma ke ganin zaben na Najeriya da kuma irin shawarwarin da suke da su ga makwabtansu 'yan Najeriya. Ridwan Abbas gare ka.
Bai ɓuya ba cewar babban zaben tarayyar Najeriya na da muhimmancin gasken gaske ba wai kawai ga al'ummar Najeriya kawai ba har da baki ɗayan ƙasashen Afirka musamman makauta akan haka na kewaya nan birnin Accra don in ji abin da mutane ke cewa game da zaben.
Sunana Salisu Maude sarkin samarin Hausawan birnin Ankara Ghana ga baki ɗaya. ‘Yan uwa da matasa da kuke Najeriya muna muku fatan alhairi kuma muna yi muku addu'a bisa wannan kuriya da za a jefa fatan ku yi shi lafiya ku kare shi lafiya shi siyasa dai ba addini bane kowa ya zabi abin da yake so
ni ne sarki Imurana Bila Ango sarkin zangon Kwashima daga nan Accra kasan Ghana game da zaben garza a yi muna fata Allah sa a yi shi lafiya a kare lafiya duk wanda ya tahi da safe yazo bi layi ya jefa Qur'an shi ya koma gida ya sarara in an gama jefa Qur'a kana da dama ka zo ka saurara ka ji ya Allah wanda ka jefa muwa shi ya nasara ko ko wannan haka nan muna fata a yi shi lafiya ƙarin lafiya
sunana Maimuna Ibrahim muna fatan alheri da kullum musulmi duka suke Kano da gabatun wannan zabe da za a yi a yi shi cikin lafiya ƙarin lafiya duk wanda Allah ya nufa da rabon shi a bashi cikin limana Ubangijin Allah kai ya sa su wani harkisi da dai dame su abinda dai dai fi alkhairi Ubangijin Allah ya tabbatar duk wanda ke da rabo Allah ya bashi sa'a da rabo
jama'a assalamu alaikum sunana Rabilu Yawale Agwarmaji karamar hukumar Ningi Bauchi State Nigeria mazaunin Fadama Accra Ghana wannan zabe da za a yi ranar Asabar mai zuwa Ubangiji Allah isa a yi lafiya a gama lafiya duk kuma wanda ya ci wannan kujera to da fata a ɗauka a bahe cikin lumana don Allah al'umma mai haƙuri da duk wanda ya ci a ɗauka a bashi haka Allah ya hukunta Ubangiji kuma Allah isa a yi lafiya a gama lafiya
shakka babu hankalin al'umma dai ka cukam ya karkata ga wannan zabe wadda zakaran gwajin dafi ne ga tsarin demokaradiyyar Najeriya wacce ita ce uwa mai shayar da mama ga Afirka. Allah da ya sa a yi a gama lafiya. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra.
Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019.
Mun ce babban abin da za mu ba kasanmu shine zama lafiya da wadata.
Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari.
Sashen Hausa na muryar Amurka ba zai bakku a baya ba, zai bi kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumudumin su.
Muryar Amurka daga Kaduna.
Muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyonmu da talabijin da sauran shafukanmu na sada zumunta.
Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya. Sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana.
A ranakun zaben kuma, a maimakon shirinmu na rabin sa'a da aka saba, za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa.
Don haka sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannu.
To yanzu kuma ga Muhammad Babalya ya dawo da labaran duniya a mafi wannan karan a takaice.
To Ibrahim ga labaran a takaice. Fadar White House ta faɗa jiya Alhamis cewa shugaba Donald Trump zai sa hannu akan ƙudurin dokar da za ta taƙaita gina shamaki akan iyakar ƙasar da Mexico. Amma kuma a lokacin zai bayyana dokar ta ɓaci don ci gaba da gina katanga da yake so don hana kwararowar bakin haure. Saka hannun da Trump zai yi a kan shafi 1159 na dokar zai hana sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati a tsakiyar daren Juma'a, sati uku bayan kafa tarihin kwanaki 35 na rufe rubu'in ma'aikatan gwamnatin Amurka da tilastawa ma'aikatan gwamnatin tarayya 800 zama a gida. Aƙalla sojoji 40 suka rasa ransu a jiya Alhamis a yankin Kashmir da ke Indiya a lokacin da wata mota makare da bumabumai ta tarwatse a cikin jerin gwanon motoci. Harin shi ne mafi muni da aka hari jami'an tsaro a yankin Kashmir. Ya faru yayin da jerin gwanon motoci 70 suke tafiya kan wata babbar hanya a kusa da babban birnin Kashmir, Srinagar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka da Turai za su iya aiki tare a kan Iran duk da bambancensu kan abin da Amurka take kiranta shugabar masu ɗaukar nauyin 'yan ta'adda. Pompeo ya yi magana a jiya Alhamis a lokacin rufe taron diplomasiya a Warsa. Ya ce a lokacin tattaunawar babu wani mai kare Iran a cikin ɗakin nan. Ya nuna cewa Turai da Amurka har yanzu suna damuwa akan yadda Iran take gudanar da shirinta na makamai masu linzami. Ministan harkokin wajen Venezuela Jorge Ariza ya sanar jiya Alhamis cewa yana haɗa kan gamayyar jami'an diplomasiya waɗanda suka yi imani cewa Amurka da wasu ƙasashe na karya dokar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta hana yin katsalandan a cikin ƙasashe mambobin ƙungiyar.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗinsa, sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Kafin in yi sallama da ku, ina miƙa ta'aziyya ta ga iyalan marigayi Baba Ɗanliti Mai Saje wanda tuni aka yi jana'izarsa ranar 9 ga watan nan na Fabrairu a malumfashi. Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Baballe da ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin Smith, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai kuma da hantsin.
Afrique. Le monde aujourd'hui.